This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfili Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC. Tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji ziyarar aiki da shugaba Asusun Bada Lamani ta duniya ta kai kasar Kamaru, inda ta tattauna da shugaba Paul Biya. Haka kuma muna da rahoto kan rashin biyan wasu malaman da ke koyar da darasin addini albashinsu har na kusan shekaru biyu da suke korafin ba a biya su ba. Kada kuma amanta layukan wayar mu a buɗe yake, domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. A jamhuriyar Nijar har yanzu ana ci gaba da korafe-korafe bayan da aka zargi hukumomin ƙasar da cafke wasu manyan 'yan siyasar ƙasar bisa zarginsu da hannu a wani yunkurin juyin mulki, lamarin da gwamnatin Nijar ɗin har yanzu ta ƙi cewa uffan a kai. Ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani daga Yamai.
Kwanaki kusan 20 kenan da wasu gaggan 'yan siyasa sama da 10 na ɓangaren adawa daga reshen Tilaberi da Yamai da Maraɗi suka shiga hannun hukumomin Nijar. Sai dai ya kawo wannan lokaci babu wani wanda makusantansa, kama daga iyali zuwa lauyoyi da wasu aminai da suka san inda ake tsare da waɗannan mutane, balantana a san takamaiman dalilin da ake zarginsu da shi. Dalili kenan da abokan tafiyarsu na siyasa suka buƙaci jami'an fafutuka da jakadun ƙasashen waje su tsoma baki don ganar da hukumomin Nijar rashin cancantar hanyoyin da aka bi wajen garkame waɗannan 'yan siyasa, kamar yadda Tijjani Abdulkadir Jigo a ƙawancen 'yan adawa ya shaida mun.
Babu wata dama da suka bada na a ji a sadu da waɗannan mutane domin a tattauna a ga halin da suke ciki, da lauyoyinsu ba su gansu ba, yallansu ba su gansu ba, kai har likitocin da ke kula da su ba su samu dama su gansu ba. Ga alamu akwai wannan guri na siyasa wanda ake so cimma, domin ya Allah wadda da wannan muna sa ran ƙungiyoyi masu kare ɗan adam da jakadun ƙasashen waje su sa hankali ga garawa da gwamnati kisan ta taka na hita.
Na tuntuɓi ofishin ministan shari'a da ofishin ministan cikin gida don jin matsayinsu a kan wannan batu. Jami'an da na tunkara sun kwatanta cewa zancen bai kai ba matsayin da za a maganta a kansa. Sakamakon lura da yanayin da aka kama waɗannan 'yan siyasa, ƙungiyar wasu matasan lauyoyin Nijar ta ja hankalin gwamnatin ƙasar domin ta mutunta 'yancin da doka ta tanadarwa 'yan ƙasa daidai da abin da demokuraɗiyya ta zo da shi. Maitar Umaru Rabi'u shi ne kakakin ƙungiyar matasa lauyoyi.
Mu da ke neman mi defender kin mutane mu kare musu haƙƙi, da yawa daga cikin abokan ɗinmu wanda aka ɗauka basu kan wannan don su je su nemi labaru basu kan dosiyan, har su yi defender kinsu ba su samu aksai basu kan wannan abubuwa. Kuma duka in suka tambaya basu kan me yasa aka riƙe mutane, don me aka riƙe su, har yanzu dai ba a ba su wata amsa basu kan wannan.
A washegarin yunkurin juyin mulkin da shugaba Isu Muhammadu ya ba da sanarwar murƙushewa, ma'aikatar cikin gida ta ba da sanarwar kaddamar da bincike domin gano waɗanda suka haɗa kai da hafsoshin sojan da ake zargi da yunkurin zagon ƙasa ga demokuraɗiyyar ƙasar ta Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madala gaida Sule Mumuni Barma, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga ƙasar Mali na cewa a karo na huɗu an sake yin garkuwa da wata mata 'yar ƙasar Switzerland a arewacin ƙasar. Wasu 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da Beatrice Stokely da safe yau Juma'a, kuma zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin sace matar. Ma'aikatar harkokin wajen Switzerland ta ce ta samu labarin cewa an yi garkuwa da wata 'yar ƙasar, amma ba ta ba da cikakken bayani kan lamarin ba. Stokely, mai shekarun da suka haura 40, ta kasance mai aikin yaɗa manufofin addinin Kirista ce, kuma ƙungiyar ISIS ta taɓa yin garkuwa da ita a watan Afrilun shekarar 2012, inda aka sako ta kwanaki 10 bayan kama ta. a lokacin da mayakan Islamin suka karbe ikon yankin arewacin Malin bayan wato wani juyin mulki da aka yi a Bamako, babban birnin kasar. Tattalin arzikin kasar Amurka a fannin samar da ayyukan yi ya haura zuwa 292 a watan Disambar bara, wanda hakan wata alama ce da ke nuna cewa Amurka, wacce ta fi kowace ƙasa girman tattalin arziki, na samun bunƙasa duk da irin matsalolin da kasuwannin hannayen jari ke fuskanta a duniya. Ma'aikatar rakwadagon ƙasar wadda ta fitar da wannan rahoto a yau Juma'a ta ce adadin waɗanda ba su da aikin yi na matsayin kashi 5 cikin 100 na tsawon watanni 3, kuma wannan shine mataki mafi kankanta cikin shekaru 7 da suka gabata. Kuma wannan bunƙasa da aka samu ta fannin ayyukan yi ya haura sashen da masana tattalin arziki suka yi a baya, an dai samu wuraren kasuwanci da kere-kere da fannin kiwon lafiya da kuma wuraren sayar da abinci sun dauki ƙarin dubban ma'aikata. Sai dai bangaren haƙar ma'adinan ƙasar kamar fannin samar da man fetur na ci gaba da rage yawan ma'aikata saboda faɗuwar farashin mai a kasuwar duniya.
Muhammad Lalo kenan ya kama da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugabar asusun bada lamani ta duniya Christine Lagarde ta kai ziyarar aiki ƙasar Kamaru, inda ta tattauna da shugaba Paul Biya kan mu'amala da ke tsakanin bankin bada lamani na duniya da kuma yadda tattalin dukiyar ƙasar ke tafiya. Wakilin muryar Amurka daga Kamaru, Garba Awal, ne ya haɗo mana wannan rahoto.
Darakta janaral na bankin bada lamuni na duniya Catherine Lagarde ta kai ziyaran aiki na kwanaki 2 a ƙasar jamhuriyar Kamaru bayan ta kammala ziyarar da take yi a ƙasar tarayyar Najeriya. Uwargida Lagarde ta fara ziyarar nata ne da fadan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya, anda suka gana na tsawon sama da awa guda. Darakta na bankin bada lamuni na duniya wanda ake kira Fund Monetary International Christine Lagarde da take yi wa manema labarai jawabi. Mun gana da shugaba Biya kuma mun tattauna ne musamman ma kan ƙara danƙon zumunci da ƙasar ta Kamaru take da shi da bankin duniya, kuma za mu ci gaba da marawa ƙasar baya domin ci gaban tattalin arzikinta. Daga nan ne sai Christine Lagarde ta ziyarci Firaministan ƙasar jamhuriyar Kamaru Philemon Nyang a ofishinsa da ke birnin Yaounde. Daga nan ne sai shugaban ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Moussa Biya ya shirya mata liyafan cin abincin dare a fadansa mai martaba wanda ake kira Palais de Unité. Kafin fara cin abincin, shugaba Biya ya fara da yi mata laliyar marhaba da zuwan ta ƙasar ta Kamaru. Muna yi da iyalina da jama'ar ƙasata, muna yi miki barka da zuwa, kuma zan yi amfani da wannan dama domin in yi jawabi a gabanki da gaban jami'an gwamnati na. Kin san ƙasarmu ta Kamaru shekaru 5 kenan muke ƙoƙari na tsayawa akan gwiwoyinmu domin kar tattalin arzikinmu ya durƙushe. To amma yanzu mun cimma nasara, kuma ina fata tsawon rabin ƙarni da muka yi muna mu'amala a tsakaninmu da bankin duniya za ki ci gaba da taimaka mana. Kuma na yi alkawari ƙasata za ta samu jerawa da ƙarshen da suka ci gaba na da shekara na 2035. A ƙarshe ya yi mata fata alheri da shiga sabon shekara na 2016. Lagarde ta ce za ta ziyarci babban birnin kasuwancin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Douala domin ganawa da hamshaƙen 'yan kasuwa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Kan haka ne na yi hira da Baba Abdullahi a matsayinsa na darakta mai kula da shigan kuɗaɗe da fitansu na ƙasashen Afirka ta tsakiya a bankin BEAC wanda ake kira Banque d'Etat de Afrique Centrale.
Arzikin Kamaru da muke da shi nan arziki ne na man fetur da bai da yawa. Na ɗaya, aikin noma, muna da auduga ta ƙasan arewan ƙasa, muna da kafe, kofi muke kira, muna da kakao. Wannan ɗin kuma ba gaggauta noman ba, domin a wani lokaci sun bar noman ya faɗi. Da kaga muna gaba da Côte d'Ivoire. To abin da yake faɗa na shekara 35 wannan ɗin abu ne da ji wuya. Yau su in suka zo cikin ƙasa kaka nemi alheri a wannan, in suka zo aikinsu suke yi, riban kayansu suke yi, domin banga amfanin zuwan bankin duniya Kamaru ba. Domin menene Kamaru ba ta da shi? Har muka je muka shiga tattalin austerity din bankin duniya, muna da komai, amma rashin shugabannin da bamu da shi wayanda suke kishin ƙasa da za a gyara ƙasa a sayar da daraja ba yi shi ba. Muna da petrol a ƙasan Bakassi da ba ta taba ba, dole ne su dinga zuwa nan.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Rayuwar Afirka lokacin sayan bai.
To a gaishe ka. To da kasar Kamarun kuma bari mu leka Najeriya inda wasu malamai masu koyar da darasin addinin Islama da na Kirista wato IRK da CRK a jihar Plateau sun koka kan rashin biyan su albashi har na kusan shekaru biyu. Wakiliyar mu a Amurka Zainab Babaji ta binciki wannan lamari.
Wasu malaman makarantun primary a jihar Plateau sun buƙaci gwamnatin jihar ta tafayyace matsayinsu bayan sun yi kusan shekaru biyu suna zuwa aiki ba albashi. Tun da a zamanin gwamnatin da ta shuɗe ne aka fara tantance malaman makarantun primary da nufin tabbatar da ƙwararrun malamai da na boge. A cewar wasu malaman da suka buƙaci in saka yi sunayensu.
Wata 23 ba biya ne ba.
Sannan kina zuwa aiki?
Ina zuwa aiki. Muna shan wahala sosai fa muna shan wahala. Yaran mu ma wasu ma sun bar yin makarantan don ba kuɗin da zamu biya su.
Wata 23 kenan. Ba mu da albashi kuma muna zuwa aiki. Kuma gaskiya rayuwa yayi wahala. Waɗansu mu da suke ci gidajen haya an kokkore su. Waɗansu mu sun mutu. Ni muna nan dai muna jira. Muna fatan mai girma gwamna ya tausaya mana don Allah muna cikin wani wahala da ƴan majalisa.
Ita ma wata mace da ta yi magana da Turanci ta ce bayan tantancewa an gano cewa takardar kammala karatunta na malanta sahihi ne sai kuma aka sake daukan ta aiki aka yanke albashinta na watanni 7 daga shekara 1 da wata 6 da aka yi ba a biya ta ba. Shugaban kungiyar malaman makarantu na kasa reshen jihar Plateau Comrade Gunshin Yarlins.
Akwai wanda da aka kora saboda basu da NCE. Bayan haka kuma akwai wanda da an terminating din su a bisa kuskuri an dawo da su kuma bakin aiki sanan akwai wanda kuma aka capture din su an biya su na wani lokaci an je an dakatar saboda an samu wata miskila amma wakazalika an sake dawo da su a yanzu haka ma mun riga mun clearing malamai wajen 1346 wanda ya kamata a print musu forms sanan zamu koma institution da suka graduating domin a tantance asalin takardun su na bogi ne ko na gaskiya ne masu koyar da addini wanda suna da certificate in theology ko in Arabic su suna na cikin wannan 1400 na gaya miki.
Shugaban hukumar ilimi matakin farko a jihar Plateau Professor Matthew Sule yace
yanzu wannan aikin na wajen mun sake bincike bisa ga wani committee da muka nada zamu duba har a yanzu mu ga cewa suna da gaskiya suna da paper nasu suna kuma doke su akan kaida ta sa su a cikin payroll sa saka a fara biyan su har ma da arrears nasu za a biya su.
Professor Matthew Sule kenan shugaban hukumar ilimi matakin farko a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Wannan kiɗan tika ne wannan batun tika ne tika uban karatu.
To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Yau rana ce da zamu bude layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-6555 sai a sa alama tara wato plus da 1 sannan a jerin lambobin.
Idan kuɗanka ya fa na ɗanya ya fa na biyu bai zo cikin hadiba. Tita ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je yunibasti ya je yamal da rasha ya gangara America sannan ya sauka London.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga movie, wane ne akan layi? Malan kana ji na? Wane ne daga akan layi? To ina jin dai mun rasa na mai kiran mu na farko, amma bari mu je Gombe. Wane ne a Gombe?
Ina
eh? Wane ne akan layi?
Isa ne daga Gombe.
To malan Isa na Gombe menene gudunmuwarka a wannan shiri ko me kake son kai magana aka?
Akan me yau din kuma ture?
Yau akan duk abin da kake so, duk batutuwan da ke yau Juma'a ce, duk abin da kake so za ka iya faɗa, abin da ke cima tuwa ƙwariya ko wani abu da ya dame ka.
To mu ne malaka.
Malam kana tare da mu?
Abin da ya dame ni ni malaka ko?
Haka.
Misali nan mu kaman mutanen da suka tarnage Najeriya nan. Mun ji so duk wanda aka same shi to kar a mar da sauki.
Wato kana nufin masu kai hare-hare, ƴan masta da ƙayar baya ko kuma masu sace kuɗin ƙasa ko?
Masu sace kuɗi.
Masu sace kuɗi. Haka.
Eh.
To madalla mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu garzaya Jos, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Kuna magana da Usman mai faci ne nan Jackson din Sharna.
Usman mai faci, to wani batu zaka tattauna a yau? Me yake ci maka tuwa
ƙwarai? Batun da zan yi akan bayanin Samba da Suke ne.
Haka.
An kama Samba da Suke ba a kama magoya bayan shi ba. Akwai sojoji da yawa wanda suna karkashin bayansa da yawa wanda ba a kama su ba.
To baka ganin a yanzu ake yin binciken, ana bi ana neman masu laifi akan wannan harka, ana kama su?
To Allah Ubangiji Allah ya tona musu asiri mace a wannan Najeriya.
To madal.
Gode Allah saka.
To amin ya rabbi madalla, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kano, wane ne akan layi?
Alo, Ali ne.
Ali.
Ali da ko?
Ali da ko, malam menene ra'ayinka a yau?
Gwamnati karama kuma ungwa ko.
To malam menene ra'ayinka a yau? Danka shi rediyon kama tukunna.
To, yanzu kama ku ban san akan abin da ake yi ba.
Muna yau layin babu wani maudu'i da muke magana a ka, za ka kira ne ka bayyana mana duk abubuwan da suke ci maka tuwo a ƙwarya. Layin mabu ɗaya ke yau Juma'a.
To.
Wato abubuwan da suka faru a baya za ka iya bayani ko abubuwan da ka so ka kira a cikin satin nan da baka samu dama ba, in kana so yau za ka iya bayani, me a ranka?
Ni abin da yake a raina. Wato harkokin ƙasar nan mun talakawa, idan gwamnati na abinta, don Allah luka ta da addu'a.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Ado. Bari mu je Bauchi, wane ne akan layi?
Alhaji Muhammadu ne akan layi.
Alhaji Muhammadu, menene a zuciyarka a yau?
Wato ni ra'ayina a nan shi ne kamar bincike da gwamnati take yi na waɗanda suka sace kuɗaɗen hukuma.
Haka.
Ra'ayina majalisar koluma ta zauna ta zantar da hukunci wanda aka hukunci sai kama na a ɗaure shi a ɗaure shi bayan an karɓe kuɗin. Wanda ya kama in ma za a yanke hukunci shi sama a kasu kawai. Don ƙasar mu ta zauna lafiya. Ra'ayina kenan.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je Plato, wane ne akan layi?
Haruna Usama ne daga Kano Local Government.
Mala Haruna, muna sauraronka.
Daga Kano Local Government.
Muna sauraronka mala.
Wato ra'ayina shine akan mutanen nan da suke zargin Buhari akan irin mulkin da ya kama.
Wato me suke cewa?
Ne abubuwan da yake na sace-sacen kuɗi da ake ta mayarwa. Ka san akwai mutane wanda suke suka yin adawa.
Wato ba sa san abin da yake yi.
Yawwa. To gaskiya ina kira ga yanayinsu don Allah su saurara bisa irin abubuwan da yake ci gaba da yi a ƙasar nan na alheri. Mu muna son duk abubuwan da suka kasance suna ji na tattare da adawan da suke yin saurara a bashi lokaci.
To shin baka ganin cewar wannan lokaci ne na demokradiyya kuma ya kamata a ce akwai adawa a irin wannan lokaci ita ce take taimakawa wajen ci gaban demokradiyya? Baka ganin haka?
Adawa yana da kyau a yi adawa, amma kuma mutum ya san cewa ya san abin da ya kamata ya faɗi akan al'amura na siyasa.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Yobe. Wane ne akan layi?
Kana magana da Jibrilai.
Man Jibrilai, menene a ranka yau?
Kawai ni akan abin da yake gaba da FCC.
Na'am.
Shine mu amma
Malam, muna jinka. Kana tare da mu? Malam Jibrin, kana jin mu?
Ina jin ku.
Yawa, to muna jinka. Akan EFCC ka ce menene ra'ayin ka akan su?
Amma yanzu haka abin da wannan yake bayani ba. Akan shirin ku na wannan
To Malam Jibrin, ina dan samun tangarda wajen sauraron ka. Bari mu je Kebi. Wane ne akan layi? Malam Salawan Zam, ɗanka share rediyon ka sai mu yi magana.
Da.
Yawa, to menene a ranka a yau?
Abin da ra'ayina. Matsalar zanga da suki da aka kama. Kana jina?
Muna jinka malam.
Saboda ba abin cike mu shi inda makarbai ne suke ba, shine muka azaga to Allah a jira mu fadan jira Buhari. A gagwata binciken nan na sama da suki, saboda gaskiya ya zalunce mu.
Ba ka ganin cewar har yanzu su ma'aikatan suna ƙoƙarin iya bakinsu wajen binciken wannan badakala?
To, su ayyana suna iya kaisu, amma mun ku gaskiya mun sun a gagwata, saboda gaskiya ya zalunce mu nan jihar Kebbi.
To, madalla mun gode kwarai da gaske da ɗaukan wayar ka Malam Sule, kuma da ɗaukan wayar ka da muka kawo ƙarshen ɗaga waya a yau, sai kuma ranar Talata idan Allah kai mu za mu sake buɗe muka layukan wayarmu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a taƙaice. To zan fara da wasan raga wato volleyball. Kungiyar Faransa na ƙwallon ragan ta sha Bulgaria da ci 3 da nema a zagayen farko a yau din nan Juma'a. Hakan zai bama Faransa daman yin wasa na kusa da ƙarshe kenan na gasan neman zuwa wasan Olympic da za a buga a birnin Berlin. A wasan tennis, Rafael Nadal ya taka rawar gani a yau din nan. Dan wasan Spain ya samu nasara kan Ilya Marchenko da ci 6-3, 6-4 a Doha a wasan kusa da ƙarshe gobe, inda da lafiya Rafael Nadal din zai kara da Novak Djokovic a wasan ƙarshe. A ƙwallon kafa, sabon mai koyar da 'yan wasa na Real de Madrid wato Zinedine Zidane ya sanar a yau din nan cewa dan wasa Cristiano Ronaldo ba zai koma wani club din ba har sai wa'adin contract dinsa ya kare. Alhali kungiyar Benfica ta bada aron dan wasanta Brian Cristante dan shekaru 20 da haihuwa ga club din Palermo. Shi dan wasan ya fara wasa ne a AC Milan tun yana da shekaru 16 da haihuwa. Hukumar kwallon kafa na duniya wato FIFA ta nuna takaicinta na garin cewa dan kasar Spain Pep Guardiola ba zai samu halartar bikin mika kyautan kwallon zinari ba da za a yi a Zurich a ranar Litinin din nan mai zuwa, saboda shi Guardiola da club dinsa Bayern Munich suna cin Qatar. Dan wasa na Italia Francesco Totti da ya shafe kusan watanni 4 bai buga kwallo ba saboda raunin da ya samu a cinyarsa, ya sake dawowa. Yana daga cikin jerin 'yan wasan da mai koyarwa na AS Roma wato Rudy Garcia ya shirya don karawa a gobe Asabar da AC Milan in Allah ya kai mu. Mamadu Danda, sashin Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka tana taya al'ummar ƙasar Venezuela murnar zaben 'yan majalisun tarayya ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Wannan wani abin tarihi ne a ƙasar ta Venezuela, domin a karon farko 'yan ta'adda sun samu rinjaye a majalisa a cikin shekaru 17. Haka ma 'yan jaridu sun samu damar shiga majalisar a karon farko. haka su ma gidajen talabishin sun samu damar zantawa da shugabannin adawa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Mr. John Kirby, ya bayyana wannan nasarar a matsayin wani abu mai mahimmanci da kuma dacewa don cika burin masu jefa ƙuri'a, kamar yadda ya faru a zaben da aka gudanar a watan jiya. Gwamnatin Amurka na da yakinin cewar sabon majalisar dokokin za ta taka muhimmiyar rawa wajen ganin an kawo zaman lafiya da fahimtar juna a ƙasar baki ɗaya. Haka kuma da mai da hankali wajen kyautata dangantaka da tattalin arzikin ƙasa da ke addabar ƙasar ta Venezuela. Duk da haka, kotun ƙolin ƙasar Venezuela ta dakatar da wasu 'yan majalisu huɗu don binciken wasu zarge-zargen maguɗin zaɓe. A dalilin haka, wakilai 163 cikin 167 ne kawai aka rantsar a ranar 5 ga watan Janairu. A washegari kuma aka rantsar da 'yan adawa 3 bayan wata zanga-zanga da marasa rinjaye suka gudanar, wanda suka bayyana niyyarsu ta ƙalubalantar. A irin tsare-tsaren demokuraɗiyya, Amurka, wanda dukkan ƙasashen biyu, Amurka da Venezuela, suka yi alƙawalin mutuntawa. Amurka ta yi kira ga dukkan ɓangarorin ƙasar da su mutunta iko da tsarin mulkin ƙasar ya tanada a zauren majalisar ƙasar. A bayyanar da shugabancin majalisar dokokin da tabbatar da tattaunawar demokuraɗiyya mai ma'ana. Haka mai magana da yawun gwamnatin Amurka, Mr. Kirby, ya ƙara kira da a gaggauta sakin duk 'yan siyasar ƙasar Venezuela da aka kulle a gidan yari saboda irin aƙidar su ta siyasa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam. A cewar shugaban ƙasa Barack Obama, demokuraɗiyya ba kawai akan zaɓe ta dogara ba, har ma da mutunta dokokin zaɓe da mutunta haƙƙoƙin 'yan tsiraru. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, a gaishe ka Yusuf Harandu da wannan saƙo. Yanzu kuma za mu koma ga Mahmud ya ba mu labarin, amma wannan karin a taƙaice.
To, Sarfilu Ɗazu, an ji cewa a jamhuriyar Nijar har yanzu ana ci gaba da ƙorafe-ƙorafe bayan da aka zargi hukumomin ƙasar da cafke wasu manyan 'yan siyasar ƙasar bisa zarginsu da hannu a wani yunkurin juya mulki, lamarin da gwamnatin Nijar ɗin har yanzu bata ce ufan akai ba. Rahotanni daga ƙasar Mali na cewa a karo na huɗu an sake yin garkuwa da wata mata 'yar ƙasar Switzerland a arewacin ƙasar. Wasu 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da Beatrice Stokely da safiyar yau Juma'a, zuwa yanzu kuma babu wata ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin sace matar. Ma'aikatar harkokin wajen Switzerland ta ce ta samu labarin cewa an yi garkuwa da wata 'yar ƙasar ta, amma bata ba da cikakken bayani kan lamarin ba. Stokely, mai shekarun da suka haura 40, ta kasance mai wa'azin addinin Kirista ce, kuma ƙungiyar IS ta taɓa yin garkuwa da ita a watan Afrilun shekarar 2012, inda aka sako ta kwanaki 10 bayan an kama ta. A lokacin da mayakan Islamin suka karɓe ikon yankin arewacin Mali ne, wato ƙasar ta Mali take ta fama da irin waɗannan matsaloli na garkuwa da mutane. Tattalin arzikin ƙasar Amurka a fannin samar da ayyukan yi ya haura zuwa 292,000 a watan Disambar bara.
Masu sauraron mu, da takaitattun labarin mu ka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.